غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
‘Yan uwa masu kallonmu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da wannan lokaci, sannan kuma barkanku da kallon wannan gidan TV na Wisal Hausa. To ciki ikon Allah, a yau muna tare da Malam Abubakar Jumari. Akarmakallahu, barka da zuwa.
Barka ka dai.
Masu kallonmu za su so san wane ne Malam Abubakar Jumari.
بسم الله الرحمن الرحيم bayan haka muna nuna godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya azurta mu da tsawon rayuwa har zuwa wannan lokaci bayan haka ni ba malami bane muna nan cikin sahun dalibai wadanda suke neman ƙarin haske a kodi yaushe kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ilimi mai yawa mai amfani kafin in yi bayani akan takaitaccen tarihi na zan so in nuna jinjina da godiya ta musamman ga wannan gidan TV mai albarka Wisal Hausa muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka ma jagororinsa da alkhairi ni sunana Abubakar sunan mahaifina Jumari Gidadu kuma an haife ni a garin Zaria jihar Kaduna Najeriya a yau ina da shekaru sama da shekara 35 zuwa 40 a daidai tsakankanin niki kuma na taso tun farkon rayuwata nayi karatu na allo wanda mu a wurin mu an san karatun makarantar allo
wanda a kasar Hausa
musamman a kasar Hausa a Najeriya da za a yi karatun babbaku a je mai wasu sala sannan a je kuma mai hadda ga baki daya na yi sauka sau biyu zuwa uku sannan bayan nan kuma na yi karatun makarantar islamiya wanda kuma na taba karatun makarantar boko ma iya cewa karatun zamani sannan daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya mani muwafaka na zo jami'ar musulunci ta Madina wanda muka yi karatu kuma an dauki fagen alqur'ani mai girma da tafsirin sa anan ne kusan nafi mai da hankali wanda kuma a halin yanzu walillahi alhamdu wal minna ina limanci a ɗaya daga cikin masallatai a Zaria sannan kuma muna da harka ta da'awa a karkashin wato ainihin lajinan da'awa karkashin jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna
Alhamdulillah.
Sannan kuma alhamdulillah ina da mata da kuma yayaye godiya ta tabbata ga Allah.
To Allah ya sa musu albarka.
To amin amin.
To akan wakallan a takaice naji a cikin sunanka ka kara da Gidadu. Jumare Gidadu. To shi kaman Gidadu galibi dai mu ummunji kaman suna ne ko mu ce laqabi ko inkiya na Fulani. Shin akwai dan wani alaka ne haka ta take?
Eh babu koko kwanto Gidadu kalma ce ta Fulanci.
Na'am.
Ma'anansa shine wanda ake girmama shi.
Na'am.
Da haka muna da asali da Fulani ta gefen mahaifi da ta gefen mahaifiya ga baki ɗaya
nan haka yake.
Dan mahaifiya ta har tayi tannan nono.
Allahu akbar.
To fa. Kware da gaske.
Kaga kuma kalman sai ya dace. Gidadan wanda ya kamata a girmama dan kai kuma abocin Alkur'ani.
Allahu akbar.
Tunda waɗanda ma Allah yake karramawa kaga mutane ma ya zama wajibi su karrama
Allahu akbar
Allah ya samu dace
amin amin
to kamar yadda dai kuka ji masu sauraron mu malam Abubakar ya karanci fage na Alkur'ani mai girma to a takaice malam inda zaka dan yi mana ta'arifi ko ka mana bayanin menene Alkur'ani yake nufi menene zaka ce
to alhamdulillah kalmar Alkur'ani kalma ce ta larabci kuma kamar yadda malaman Qur'ani suke cewa masdar ce wato asalin ginin kalma ce
na'am
wacce yake idan aka ce alqur'ani abin da ake nufi
shine
al-maqru abin karantawa
na'am
amma idan ka koma gurin malaman alqur'ani abin da suke fassara alqur'ani suka ce huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala khatami anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafzihi wa ma'ana al-manqulu ilayna bit-tawatir المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة النمل.
To akaramaka lalalle
aiki ne
to wannan da yana da cewa dan tsatsaga to haka a dan abun nan
dai shi dalla dalla
jama'a dai haka yadda za su fahimta
to to gaskiya ne abinda malamai suke cewa shine in aka ce alqur'ani ana nufin maganan Allah subhanahu wataala
na'am
wanda ya saukar da shi akan annabin sa na karshen zamani annabi Muhammad sirra da amincin Allah tabbata a gare shi wanda kuma Allah ya bautar da mu da shi mu karanta shi a cikin sallolinmu wannan dai littafi wanda Allah madaukakin sarki ya fara shi da suratul fatiha a rubuce yanzu gashi a hade
haka
kuma aka kare da suratul nas
na'am
kusan a takaice wannan shine ma'anar alqur'ani malamai sun yi bayani cewa da aka ce maganan Allah ya kora maganan wanda ba Allah ba ko da ku annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
hadisi bai ciki kenan
hadisi annabawi ko hadisi alqudusi duk ba shi daga cikin alqur'ani ne girma alqur'ani ne girma tun daga kalman sa ta farko ko harfin sa na farko har zuwa karshe duka gabaki ɗaya maganan Allah subhanahu wataala ne babu wani magana na dan adam a cikin sa
na'am
sannan suka ce alqur'ani كلام الله تعالى المنزل سبقوا لشيء أكيد
نعم
da wannan sai suka ce ashe duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin sa baya shiga cikin alqur'ani haka nan duk abin da mala'ika jibril ya fito a cikin sifan mutum ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai shiga cikin alqur'ani mai girma tunda ba saukar da shi aka yi baka sannan kuma alqur'ani mai girma shine wanda Allah ya bautar da mu mu karanta shi a cikin sallolin mu ne yau da kullum idan da mutum zai zo sallah ya ce Allahu akbar sai dauko alhadith alqudusi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu kaga maganan Allah ne amma hadisi qudusi to a wannan lokaci kaga sallar shi bata yi ba
haka
dole sai dai ya dauko fatihatul kitabi ya karanto din sa'awi daga cikin alqur'ani ne wannan na daga cikin muhimman bambancin da ke tsakanin alqur'ani da kowace irin magana a ban kafa
haka ne
to sannan kuma alqur'ani mai girma a irin yanda Allah madaukakin sarki ya nufa yau ga alqur'ani yana tsari gashi nan an fara shi daga fatihatul kitab an kare shi a cikin suratul nas duk da kasancewa ba haka ya sauka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma akwai abin da malamai suke kiran shi al-ardul akhir
na'am
wato karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma alqur'ani mai girma a ƙarshen rayuwarsa dan mun sani cewa mala'ika duk shekara yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi muraja'an alqur'ani su bibiyi karatunsa su bibiyi ma'anonansa
na'am
amma a shekaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wafati shekaran da zai bar duniya so bi mala'ika jibril yazo masa
na'am
shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin nan ya rika biyar da sahabbai irin yanda Allah yake so a jiyar alqur'ani
Allahu akbar
to mafi yawan ayoyin alqur'ani mai girma sun tafi ne akan irin wannan jerin giyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma mafi yawan su kaman baqara Ali Imran Nisa'i Ma'ida An'am A'raf Anfal Tauba wadannan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su a jiri
to alhamdulillah akaramakallah a takaice taya zaka iya fito mana da abun fili mu ƙara gano irin girman lamarin alqur'ani da kuma irin shiriyar da ke tare da shi
to alhamdulillah wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske sai dai kafin mu isa zuwa gare ta zai kyau dan yi wani tsokaci da yake da alaka da gaban da muka baro na ma'anar alqur'ani mai girma kadan
na'am
akwai daga cikin waɗansu al'umma waɗanda suna jibinta kansu da addinin musulunci
na'am
sun tafi akan cewa wannan alqur'ani mai girma da ke hannun musulmi a yau ba cikakken alqur'ani mai girma bane har suna ganin waɗansu daga cikin ila sahabbai sun rage ko sun ƙara to kaga wannan bai dace da karantarwa na addinin musulunci ba duk wanda ya aqidantu da wannan aqidar malaman musulunci sun ce yayi ridda ya bar addinin musulunci
na'am
domin Allah subhanahu wataala ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani sai ya ce kuma sannan mu ne za mu kiyaye shi to kenan yanzu wanda ya tafi akan cewa alqur'ani akwai ƙari ko akwai rage a ciki kai tsaye yana fada da wannan ayar ne
haka
Allah ya ce zai kiyaye alqur'ani shi kuma ya ce a alqur'ani ne girma an yi kari an yi rabi kenan Allah ya kasa kiyaye alqur'ani
haka
kaga wanda ya tafi akan wannan fahimta kaga yayi mummunan fahimta kuma malamin musulunci sun tabbatar da cewa ya fita daga cikin da'ira ta addini sannan kuma ga wata ayar tana cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'u al-'alim kalmomin mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala sun cika makil malamai suka ce yani tammat kalimatu rabbika sidqan fil akhbar a wurin bayani qur'ani ya cika gaskiyar shi ya cika makil
babu wani abu da ya rage
ba abin da ya rage bai bayani ba
na'am
sannan wa adalan fil ahkam gurin hukunci hukunci kuma Allah ya kalle adalci babu wani kuskure ko gyara a ciki in ka kalli wadansu addini wadanda yake ba na musulunci ba sai kaga akwai gyare-gyare da yawa kamar mu a musulunci zan ba da misali guda daya sai kaga Allah ya shar'anta mana namiji tsarecin shi daga cibiyarsa zuwa gwiwa duk abin da yayi waje da haka ba tsareci bane gare shi mace ko aka ce gabaki dayanta al'aura ce amma wadansu addinai wadansu kabilu wadanda ba na musulunci ba sai kaga mace ta sanya dan siket zuwa iyacinyanta ta dan sa wata yar gaggiyar riga sai ta tashi kafa ya kafa ce tafiya mu ko musulmi fa a'a sai Allah madaukakin sarki ya sutura mana matayen mu to kaga idan ka auna wata shari'a ta fi kyau tsakankanin waɗannan shari'un guda biyu ko yanzu kai in aka baka kuɗi masu yawa ba za ka sanya su a jihun gaba ba
haka
ballantana ka fito ka rike su a hannu za ka adana su ne
saboda muhimmancin shi
saboda muhimmancin sa
assalamu
to sai tambayanka ta gaba irin yanda za mu misalta inda alqur'ani mai girma ke shiretarwa
na'am
sananne ne da Allah madaukakin sarki ya ce inna hadha alqur'an yahdi lil lati hi aqwam lalle wannan alqur'ani mai girma yahdi yana shiretarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lil lati hi aqwam ga mafi dacewa mafi kyau mafi nagarta sai alqur'ani ba shaka bai ce a cikin abu kaza da abu kaza da abu kaza ba kenan ya nuna yana shiryatarwa shari'a mafi kyau mafi dacewa mafi cancanta a cikin komai a kusurorin rayuwa da kuma kusurorin addini idan ka dauki babin aqidoji alqur'ani mai girma ke shiryatarwa zuwa ga mafi ingancin aqida in ka dauki ibadoji in ka dauki mu'amaloli in ka dauki ladubba da dabi'u duka alqur'ani mai girma shike shiryatarwa zuwa ga mafi daraja mafi kyau mafi nagartan al'amura misali alqur'ani mai girma ne yazo mana da kiyaye wadansu abubuwa da malamai suke kiran su abdaruriyatul khamsa
na'am
wadansu abubuwa din da yake kowane dan adam yana da bukatun a kiyaye masa wannan abu na farko addininsa abu na biyu rayuwarsa da jininsa abu na uku dukiyarsa abu na hudu tsatsansa abu na biyar mutuncinsa
na'am
to ka gaya mun duk wata gwamnati da kake ji tafi kowace gwamnati inganci a duniya in bata kula da waɗannan abubuwa guda biyar ba ba a kiranta gwamnati
haka
a ce an kula da addini an bai wa kowa dama yi addinin shi cikin ilimi mu mutumi ne gwamnati ta tabbatar an kiyaye mana addinin mu mun ilmanta a cikin sa ta kiyaye mana rayuwar mu bata bude kofa a rika zubar da jinanan mu ba ta kiyaye mana dukiyoyin mu bata bude kofa ana mana fashi da sace-sace ba ta kiyaye mana dangantakan mu bata bude kofa ana zinace-zinace ana daukan zara'in gidan wani a shiga gidan wani ba ta kiyaye mana mutuncin mu bata bari ana shiga cikin mutuncin mu ba to ka duba babu wani addini da yazo ya kiyaye irin wannan kamar yadda alqur'ani mai girma ya kiyaye da wannan sai mu gane ashe alqur'ani mai girma wato shiriyarsa ya tabu ko'ina kuma alqur'ani mai girma ne ya kiyaye ma mata ƴancin su wanda yake a zamanin addinin da suka zo kafin alqur'ani kafin addinin annabi sallallahu alaihi wasallama kaman addinin girkawa
na'am
kaman addinin yahudanci kaman addinin nasaranci kaman addinin farisanci
na'am
kaman addinin rumawa duka zaka ga basu ba mace abin da ya cancanta ba zaka san dauki mace wani wuri ne kawai wanda yake za a ji dadi da ita ta hayayyafa sannan kuma daga nan mutun yana da mallaka in ya ga dama ya salwantar da ita in ya ga dama ya bata tarayi ka do irin wannan mummunan dabi'a amma musulunci yazo ya kwadaitar akan haihuwan yaya mata ya zabarar har manzon Allah yake cewa duk wanda Allah ya bashi yaya mata guda biyu ya rene su har suka yi aure da ni da shi haka zamu zauna a aljanna kaga ba faɗi wannan akan maza ba haka amma gashi an kwadaitar akan mata sannan a da ba a shawara da su Allah ya wajabta ai shawara da mata su zabi wanda suke so ba a ba su sadakin su sai dai a tauye musu haƙi Qur'ani ya wajabta a ba su ba sa gado sai dai su ma a gaje su Al-Qur'ani ya nuna wajibi su gado wannan duk da ina dan bada takaitaccen misali ne saboda karancin lokaci
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna tare ne da Malam Abubakar Jumare saboda haka ku dan dakace mu na ɗan mintuna kaɗan muna dawowa insha Allah
Wutar Hausa TV gaskiya
zuciya akar makalla kamar yadda ta koro bayani sai mu je kan wato gaba ta gaba wanda yake ita ce haƙoƙin Al-Qur'ani
na'am Al-Qur'ani ne girma babu koko kwanto yana da haƙoƙa da yawa akan mu kasancewar mu bayin Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko da Al-Qur'ani domin ya zama shari'a gare mu ya wajabta ma kowa bin Al-Qur'ani mai girma da yin aiki da shi da haka babu koko kwanto Al-Qur'ani mai girma yana da haƙi a wuyan mu wanda idan mun ba shi wannan haƙi mun kubuta a duniya da lahira in ba mu ba Al-Qur'ani mai girma wannan haƙi ba Allah madaukakin sarki zai tuhumce mu ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin Al-Qur'ani mai girma yace wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wata ƙara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigar ranar tashin alkiyama kuma Al-Qur'ani ne ya hakaito mana cewa manzon Allah zai kalubalanci al'ummansa zai ce ya Allah na kawo ƙaran al'umma ta cewa sun kaurace mu Al-Qur'ani to dan uwa kafin mu bayani menene kaurace mu Al-Qur'ani ka hararu yanzu a tashi alkiyama ga kaga manzon Allah za ku shari'a a gaban Allah subhanahu wataala anya kana jin zakarin jayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu koko kwanto manzon Allah shine zai rinjayi to da haka kenan sai mutum ya bude kunnuwansa ya ji me ake nufi da kaurace mu Al-Qur'ani Al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin sa Fawaidul Fawaid da yake bayani akan wannan aya yace abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da kaurace mu Al-Qur'ani shine abubuwa guda biyar ne na farko kin yin imani da Al-Qur'ani duk wanda ya kafirce mu Al-Qur'ani bai imani da Al-Qur'ani mai girma a matsayin maganan Allah kundi wanda ya tattara akan shari'an al'umma a cikin maslahansa na duniya da lahira ba wannan ana kiran shi kafiri wannan kaurace mu Al-Qur'ani mai girma ne kuma duk wanda ya fada cikin irin wannan balbalin bala'in ranar tashin alkiyama zai nadama sannan har wala yau ana kidaya kin yin hukunci da Al-Qur'ani mai girma a matsayin kaurace mu Al-Qur'ani hukunci da Al-Qur'ani mai girma a cikin zamantakewa na aure ni da matata bai da bukatuwan sai dan sanda ko soja ya zo ya tsaya a cikin kasuwanci na ni dan kasuwa ga kai mai siyan kaya in yi aiki da Al-Qur'ani a cikin makwabtaka na gani ga gidana ga gidanka in aiki da Al-Qur'ani mai girma a cikin duka kusurorin rayuwa zamantakewa na aure zamantakewa tsakankanin yaya da iyaye tsakankanin malamai da dalibai tsakankanin shugabanni da talakawa duk wanda yake aiki da Al-Qur'ani mai girma da karantarwansa ya shiga cikin wannan kalubale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kalubalanci al'umma da shi sannan abu na uku kin yin hukunci da Al-Qur'ani abinda muke nufi suna da bambanci wancan kin yin aiki wannan a daidai ku ake magana shi kuma wannan kin yin hukunci ana tadi a matsayi na daula kasa a ce yau menene kundin tsarin mulkin ku sai ka ce ai ba alqur'ani ne girma bane to kowanne musulmi da ke rayuwa a wannan kasan ya fada cikin tasku dan Allah zai kalubalance shi ranar tashin alkiyama me yi wakila waɗanda za su fita daga cikin wannan kalubalen su ne mutanen da suke wa'azi suna da'awa akan a koma zuwa ga karantarwar alqur'ani ne girma ai aiki da shi wannan suna da mutunta abun Allah amma wanda ba ana hukunci da alqur'ani ne girma bane a kasarsu kuma yana zaune kuma abin da ya dane shi ba kuma baya jin an saba ma Allah to lalle wannan ya fada cikin balbalin bala'i Allah ya tsare sannan har wala yau kin yin magani da alqur'ani shi ma yana daga cikin kaurace ma alqur'ani mai girma kin yin magani da shi Allah ya sauka da alqur'ani mai girma ya zama wannan zulumin alqur'ani ma hu shifa'un wa rahmatul lil mu'minin Allah ya sauka da alqur'ani ya zama waraka da kuma rahama ga talikai ga baki daya duk abin da ya dame ka ka fara mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka tuntuɗi alqur'ani mai girma tukuna ka ji ya za a yi a samu magani shi ya sanya malamai sun yi bayani cewa alqur'ani mai girma yana magani kala biyu akwai hissi akwai ma'anawi yana magani na cutan da za a iya gani kamar cutan kafirci cutan munafinci cutan shakka da shubuhohi da suka cika zuciyar mutum in ya dauki alqur'ani mai girma ya bi irin fassaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi zai warke gabaki daya to haka nan kuma alqur'ani na magance cututtuka na zahiri ciwon kai ne ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko ciwon baya ko abin da ya kama da haka idan an san yadda za a aiwatar da shi aka yi matukar dai Allah madaukakin sarki ya hukunta warakan alqur'ani mai girma na iya raukar da izinin Allah wani sahabi ya dauki ruwa ya karanta fatiha ya ba wani wanda kunama ta harba kuma ya warke da izinin Allah amma wani sihiri kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta karanta qul huwallahu da falaq da naf yana tofawa yana shafa jikinsa Allah ya kubuta shi da izinin Allah yaka alqur'ani mai girma yana magani ko ta kowace irin kusurwa sannan abu na biyar wanda yake ana kida shi a cikin kaurace ma alqur'ani shine wanda zai karanta alqur'ani mai girma gabaki daya shi kuma alqur'ani mai girma an saukar da shi ne domin a karanta shi ai kuma ya aiki da shi kamar yadda alqur'ani mai girma tabbatar da wannan yana cewa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wadanda muka saukar musu da alqur'ani mai girma suna tilawansa malamai suka ce me Allah ke nufi da suna tilawansa tilawar alqur'ani shine bin alqur'ani ta hanyar karantawa da aiki shine ma'anar tilawa domin
ma'ana ba wai kawai zallan karanta
ba karanta shine kadai ma'anar tilawa ba
ma'ana a karanta kuma
ai aiki da shi kamar yadda Allah yake cewa wa shamsu wa duhaha sai yace wal qamari idza talaha
to haka
sai yace Allah yace ina rantsuwa da wata idza talaha idan ce tilawar rana
ta bi kenan
idan ta bifa to kenan kaga ashe tilawa ma'anar ta shine alitti ba bi wanda bi din nan kuma karatu ne ciki a wata ayar ce qul inna ma'unatu an abuda rabb hadhal balad alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran kuma Allah ya umarce ni in bi alquran to bin nan ta hanyar karanta shi da kuma aiki da shiryen da ke ciki wadannan abubuwa guda biyar a takaice su ne abubuwan da yake duk wanda bai cika su ba to za su yi shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban Allah ran tashi mai kiyama kafin mai da abin magana gare ka bari mu maimaita su a jere
tashi kenan
don a riki na farko yin imani da alqur'ani mai girma na biyu yin aiki da alqur'ani mai girma na uku yin hukunci da alqur'ani mai girma na hudu yin magani da alqur'ani mai girma na biyar karanta alqur'ani mai girma wanda ya cika waɗannan ya ba da haƙƙin alqur'ani mai girma a wuyansa wanda bai cika su ba kuma zai kalubalance tuhuma a gaban Allah ranar tashin alkiyama wallahu a'lam
akarmakalla waɗannan bayanai da kai mana lallai sun ƙara fitowa fili da irin kima da daraja alqur'ani mai girma to kaga dole ne masu kallonmu su yi tunani su fara tambayan kansu so duk wata tambaya da kila za su kokarin hakaitowa ko su bujiro ta da iznillahi akwai ansa ta bangaren kamala waɗanne irin hanyoyi ne ya kamata ya kasance an bi domin a yada wannan alqur'ani a yada koyar da shi a yada san shi cikin zukatan mutane domin ta haka ne za su samu amfanuwa da irin waɗannan bayanan da kai malam wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a bi gurin yada alqur'ani mai girma
alhamdulillah hanya ta farko dai shine iyaye su ba da haƙƙin tarbiyya da Allah dora musu duk wani da zai taso cikin haƙoƙansa a wuyan iyayensa su karantar da shi alqur'ani mai girma su kuma cusa kaunan alqur'ani mai girma a cikin zuciyarsa sannan har wala yau bude makarantu na haddan alqur'ani mai girma da sanin ma'anoninsa su ma za su taimaka kwarai da gaske idan kai malami ne ka ba da gudunmuwa ka je ka karanta idan kai mai arziki ne ka ba da tallafin dukiya a je a karantar idan kai mai wayo ne ka tsara hanyoyin da za a je a karantar domin karantarwan kwalliya ta biya kudin sabuna
ma'ana dai kowa ana buƙatar
kowa musulunci Allah madaukakin sarki
ya ce kowa ba hannu daya
baya daukan jinka
kuma aka ce hannu da yawa
yawa
maganin kazama
magani haka yake
na'am
da haka kowa kawo irin nashi gudunmuwa za a cincida alqur'ani mai girma ya yada cikin ko ina sannan har wala cikin hanyoyin karantar da alqur'ani mai girma shine kwararru su yi karatun a cikin kasakasai a rika yada shi a kusurwoyi ko ina a duniya wannan na daga cikin manya-manyan hanyoyi na yada alqur'ani mai girma sannan har wala cikin hanyoyin yada alqur'ani mai girma shine wato ainihin yawaita kwafi-kwafi na alqur'ani mai girma yadda kowa zai samu kamar yadda Mujamma Malik Fahad a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi zaka ga duk alhajin da yaji in zai fito in Allah ya daza a bashi kwafin alqur'ani mai girma wani ko da bai karatun alqur'ani amma yau gashi an bashi kwafi ya bude yaga an yi rubutu mai kyau sai ji kaunan Allah ya kama shi sai in ya koma gida kaga yana kokari kuma ya dan bude wata halqa ko kuma ya rika zuwa wani wata makaranta yana koyon karatun nan sannan har wala yau wannan abin ma da kake yi yanzu a wannan tasha naku mai albarka wasal ita ma hanya ce daga cikin hanyoyin yada alqur'ani wato a nuna ma musulmi irin gatin da Allah madaukakin sarki ya musu dan suna da kundi ne mai muhimmanci a hannunsu amma waɗansu ba su sani ba
haka
Hausawa sukan ce rashin sani kuwa za ta kana adani
adani kwarai
da yunwa tana jin yunwa
amma kuma kan abinci
tana kan abinci to musulmi da yawa suna da mafita akan komai a cikin alqur'ani mai girma amma rashin sanin alqur'anin da rashin bibiyan ma'anoninsa ta sanya sun kasa tsatso alkhairai da albarkatu da amfanin da ke cikin alqur'ani mai girma alhalin kuma babu wata matsala a yau a duniya da wadda ma za ta zo gobe da wacce ta gabata a baya face wallahi in aka kalli alqur'ani kallo ta basira wallahi akwai maganin shi a cikin alqur'ani mai girma da haka idan muka kyautata yanayi kowa fito da irin baiwan da Allah madaukakin sarki ya masa muka dauki malamai muka tura su ƙauyuka da dazuzzuka muka tura su akan duwatsu muka biya su kuɗi mai tsoka wanda za su tsaya da rayuwansu domin su karanta da alqur'ani mai girma su kuma malaman suka sadaukar suka nufi Allah suka nufi gidan lahira suka gane cewa babu mutum mafi daraja fiye da wanda ke karantar da alqur'ani kamar yadda ya zo a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan yace manzon Allah ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu duk in an tattara jama'a gabaki daya da manyan su da yaran su da talakawan su da masu arzikin su da masu mulkin su wane fi daraja a gun Allah sai manzon Allah ya ce man ta'allama al-Qur'an wanda ya koyi karatun al-Qur'ani mai girma wa allamahu kuma ya karantar da wanda ba shi ba
so alhamdulillah sai dai kash malam gashi ka dauko mana bayanai masu muhimmanci amma ga lokaci ya mana halin nashi saboda haka a madadin malamin namu malam Abubakar Jumare ni da na jagoranci shirin Musa Suleiman nake cewa ku tare mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان.